Hassan Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Kimel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis dan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata. Ya buƙaci magoya bayan sa su zabe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani baƙar fata da wani farin ɗan sanda ya yi. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za a ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai wa wasu garuruwa biyu na jihar Jihari.
An kashe muna ƴan banga cikin garin Dukku mutum 17 Dukku da kewaye. Babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin Dukku ne balle a ce ya je wannan dajin.
Yayin da a Najeriya ake ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus, ministan ayyukan jin kai ta mai da martani.
To wata abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba. Fili muke yin shi kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin ƙoƙarinmu.
Sannan ko muna tafi da shirin da tangai wanda gidajen rediyon da ke abota da muryar Amurka ke kawo mana. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata, da ya buƙaci magoya bayan sa su zabe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis, shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai, kuma idan ba haka ba ka kada ƙuri'a da kanka. Wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Ya shayin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin kirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko ka kada ƙuri'a da wuri, ka je rumfunan zaɓen don ganin ko ƙuri'unku da kuka kada ta hanyar aikawa da wasiƙu an kirga su. Idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba, kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata, idan ba a kirga ƙuri'arka ba. Wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. Da aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya Alhamis akan ko ta amince karya doka ne a Amurka yin zaɓe sau biyu, sai sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yarda da jefa ƙuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba. Sakataren yaɗa labaran ta zargi kafafen yaɗa labarai da sauya manufar jawaban Trump da wata manufa daban. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani baƙar fata da wani farin ɗan sanda ya yi. Kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan, tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya haɗu da 'yan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi baƙar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta, yayin da 'yan sanda suke ƙoƙarin kama shi kan saɓanin cikin gida. Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin karawarsa a zaɓen 3 watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban ƙasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma ƙoƙarinsu na kwantar da tarzoma da ta ɓarke bayan da aka bar Blake da shanyo ɓarin jiki ɗan kaɗan. Yayin da suka yi artabu da 'yan sanda, Trump bai haɗu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasunsu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa, Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19. Ya yi fi maganin ƙasar da ke tashi na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. sai dai hukumomin lafiya sun yi gargadi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illar su za ta fi maganin su muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obuna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Kamar yadda ya faru a Madagascar a tawagar da suka yi bincike da Obuna, sun yi ikirarin cewa maganin gargajiyar su yana taimakawa marasa lafiya COVID-19 su samu lafiya daga kwayar cutar. Amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargadin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar COVID-19.
It is a fact that herbal remedies are available and could be effective.
Dr. Nathan Shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaduwa a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos ya ce, gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin COVID, amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili. Dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi, saboda kana batun rayukan mutane ne.
To kafin Hafiz ya sake dawowa da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kashe mutum 22 a garuruwan Kagara da Dukku da ke a jihar Naija. Sai dai al'ummomin garin sun ce jami'an tsaro ba su kai musu ɗauki ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana.
'Yan bindiga sun hallaka aƙalla mutane 22 a garuruwan Kagara da kuma Dukku da ke cikin jihar Niger, Nigeria. Tun da farko dai sai da maharan waɗanda ke akan babura ɗauke da manyan bindigogi suka fasa wani bankin First Bank da ke cikin garin na Kagara, bayan da suka hallaka mutane 5 a garin. Kamar yadda wani mazaunin Kagaran ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Harbe mutum hudu, suna almajiri ɗaya da shi kuma bukawan zuciya ne nan take ya haɗe
mutum. Mutum biyar kenan ko?
Duk kenan.
To wai ƙasa suka zo ko kan babura?
A mashina suka zo.
A can garin Dukku ta ƙaramar hukumar Rijau kuwa 'yan bindigar sun hallaka 'yan banga 17 bayan tafka wani gumurzu a lokacin da maharan suka yi yunkurin shiga garin na Dukku. Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin ya yi mun ta wayar salula.
An kashe muna 'yan banga cikin garin Dukku mutum 17 Dukku da kewaye.
Amma 'yan sanda ko sojoji ba su zo wurin ba ne?
Malam Nasiru, har yanzu da muke magana da kai babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin Dukku ne, balle a ce ya je wannan dajin.
Yanzu wani hali ake ciki, mutanen jawowacin suna ina?
Jawowacin suna nan cikin wannan dajin da aka kashe su, har yanzu ga suna wajen da muke magana da kai ba a ɗauko su.
To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba, kuma bai maida martanin saƙon text message da na tura masa ba. Amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Abubakar, bayan jajantawa waɗanda lamarin ya shafa, ya ce gwamnati na iya kokarinta wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali.
Saboda wannan abubuwa da suka faru ya sa kowa cikin wani hali na jimami. Akwai matakai da aka ɗauka tun jiya da daddare na nan da nan wanda ba a bayyana da su, saboda abinda muka zo muka fahimta tsari da ya shafi tsaro. To yawanci aka bar shi a sarance, yawanci ya fi tasiri, amma muna so mu tabbatar ma al'umma cewa gwamnati ta ɗauki matakai daidai gwargwado.
Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai, akwai gwamman mutane a garin na Kagara da maharan suka yi awon gaba da su domin yin garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da wasu ƙarin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara caccaka biranen da jam'iyyar Democrat take jagoranci, da yake ɗauka a matsayin masu bijirewa gwamnati, tare da umartar manyan jami'ansa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba, Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House da samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗen ma'aikatan 'yan sanda, bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. Bugu da ƙari, Trump ya umarci Attorney General William Barr da ya fitar da jerin sunayen kananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a. Matakin na shugaban ƙasa na zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan Nuwamba da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wani bangare ne na ƙoƙarin yakin neman zabensa da ke nuna kansa a matsayin ɗan takara mai bin doka da oda, tare da zargin Biden cewa idan aka zaɓe shi za a iya ganin tashin hankali a birane. Biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban ƙasa yake cewa game da shi, kuma ya ce yana son ya ƙara kuɗaɗe don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a. An yanke wani ɗan wasan kokowa irin hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a 2018 ta babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa, duk da ya janye amsa laifin da ya yi, wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba, a cewar wata majiya da take da masaniya kan lamarin. A wata tattauna da Viewer Persian, majiyar da ke da alaka da iyalan Nabil Afkari Sangari ta ce kotun kolin Iran ta tabbatar da hukuncin kisa a ranar 15 ga watan Agusta, wanda ya kawo shi wani matakin kusa da yiwuwar zartar da hukuncin. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran mai ɗauko rahotannin harkokin shari'a Mizan ya tabbatar da hukuncin kotun kolin. Afkari matashi ne ɗan shekaru 27 daga kudancin tsakiyar garin Shiraz, wanda ya lashe lambobin yabo a gasar gida da duniya. Kotun hukunta manyan laifuka ta fas da ta yanke wa Nabil hukuncin kisa, ta kuma baiwa Bahid hukuncin ɗaurin shekaru 27 a gidan yari akan zargin kasancewa mai kayan kashe mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus, jagorar bayar da tallafin ministar jin kai Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ce wasu har faduwa suke yi fashe da kuka in sun samu tallafin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasir Adamu Ali Kaya ya haɗu mana.
Kama daga raba tallafin abinci a lokacin da aka taƙaita zirga-zirga, bawa 'yan makaranta abinci zuwa biyan matasa da suka kammala makaranta naira 30,000 a wata, inji Sadiya Umar Faruk, sun gudana cikin gaskiya da amana. Ministan ta mai da martani kan masu zargin cewa bayanan tallafin sun fi gaskiyar lamuran da ake gani a ƙasa.
To, ata abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba, a fili muke yin shi, kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin ƙoƙarinmu, inda ya kamata mu je mu kai taimako ko tallafi muna kaiwa, babu wanda ya kamata a yi ma a jihar nan da ba a yi a mashi ba waɗanda ya cancanta a basu wannan tallafi, muna yi a buɗe yake, waɗanda suka gani sun gani kuma sun faɗi gaskiya, wanda kuma suna da wata manufa na daban ba za mu iya hana su da su ci gaba da wannan ƙorafe-ƙorafe ba, amma dai Allah ya san muna yi, kuma mun san muna yi, kuma jama'ar da ake yi wa sun san ana yi, wato wannan na magana cash transfer da ake ba a gidaje mabuƙata da suke da fama da talauci, za ka ga mutanen nan waɗansu ba su taɓa riƙe naira 10,000 na kansu ba, in ka ba aka ba su wannan kuɗin za ka ga wasu su hadda kukan farin ciki, wasu suna faɗuwa ƙasa suna ma Allah godiya, suna ma shugaban ƙasa godiya, wannan shi ne zan ce ni abin da ya fi bani alfahari.
A wajen taron da yi jami'an shirin tallafin na jihohi sun gabatar da bayanan yadda lamuran ke gudana a yankunansu. Abdulkadir Mamman Nasir shi ne mai taimaka wa gwamnan Katsina kan tallafawa jama'a kuma jagoran shirin a Katsina, ya ce jihar na kan gaba wajen amfana da tallafin.
Shirin yana da rassa daban-daban, akwai wanda ake ba zuriya mutane kamar gidaje waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda kuma daga cikin al'umma ne suke cewa a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane, su ne waɗanda ake ba wannan 10,000 duk wata biyu. Muna da gidaje 142 waɗanda ake ba naira 10,000 nan duk wata, kaga wannan ya nuna cewa duk wata biyu ana biyan biliyan 1,420,000 a jihar Katsina, wanda ya fi na kowace jiha yawa.
ita ma Hajiya Hadijatu Baffa da ke taimaka wa gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na Gombe kan tallafin ta lissafa mutanen da suka fi zama miskinai kan amfana da tallafin.
Matar da mijinta sai ya rera su ya bata da ƴaƴa da su kansu marayu, na uku kuma macen da an sake ta a gidan miji an bata da ƴaƴa ba ta da inda za ta je, na hudu dottijan da bai da madafa bai da mai iya rike shi bai da kuma cin yau da na gobe, na biyar kuma wanda idan ka ganshi a anguwa kai kanka mai anguwa da kai kanka dan anguwa zaka san talakan anguwa ne.
Najeriya da yanzu ta auka babin karin farashin dukkan muhimman lamura da hakan yasa koma tallafin na isa wajen jama'a tasirin ba zai nuna a jikin jama'ar ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru Adam Alikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuwa za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi.
To jama'a barkanku da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari, shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. Toma Dalla. Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa, duka a yankin karamar hukumar ta Dawakin Tofa. Garin Tattarawa dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min.
To sunana injiniya Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato ko daga jin wannan gari na Tattarawa dake cikin karamar hukumar Dajin Tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada Kano da su ga to kusan lokaci guda ita ma wannan gari na Tattarawa aka kafa ta gabanin jihadin Sheikh Usmani da kamar shekara kusan 100 su kakannin Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kawo wanda ake kusa lakabi da Ba'awa daga kasar Adamawa ta yanzu a lokacin ana ce mata Fongina ko Yola. Akwai shi kakanmu ana ce masa Ardo Aliyu Abi, ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kaɗan wanda ba su kai 20 ba. Kaga gabanin haihuwar Sheikh Usmani ma kenan, domin da shi da ɗansa Artajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Shehu kenan, kafin ma bayyana jihadi. To daga baya kuma dan uwansa Ahmadu Jan Dauro, to shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na Tattarawa. Akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati, wanda bayan rasuwarsa shi ne ya gaje shi shine limamin Tattarawa. Shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu, ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shine Arko Adamu Jara. To suna nan da ƴaƴansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da biki din na Akoni gari da ake cewa Yola nan kwayansu yana nan. Ya tashi ya koma nan da ƴaƴansa, akwai Malam Jibru da Malam Goshi. To su waɗannan Malam Jibru da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa. To lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam dan zabuwa wanda da shi ne duk babban malamin su shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu daga nan sai suka tattara wajen Ardo Adamu Yara dan ciya sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga baya shi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku da shi aka yi wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin Fulani ba zai cika ba mu kasa garin Tattarawa a ciki ba a Kano haka ma kuma tarihin Hada
sarkin Fulani kai batun Yola kace kamar wajen kasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano
yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma Yola suna nan sun bazu cikin kasar Kano gaba daya
to bari mu kalli wannan gari na Tattarawa wannan masarauta ta ka shi wannan suna Tattarawa daga ina aka same shi
to mu abinda kakannin mu suke gaya mana dama ana ce mata Tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka hada gari Temple Azan to daga baya sai aka zuwa ne mata lakabi da Tattara dangi garin Ba'awa
na to yanzu musamman garin Tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin
in banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka ta yaƙi tsakanin mu da Magarawa waɗanda kakannin mu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin Tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi ka san da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwan su to mu ma namu sun bar garin Tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Darko yanzu a ce Dal wanda da ana ce mata Tattarawa Dal wato ko sabuwar Tattarawa sabuwa Dal shine asalin amma yanzu Dal kawai ake cewa ko yanzu garin Tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima din su ba din su da kufayen su
na to kamar wacce sana'a ko wani abu garin Tattarawa ya fice ya dar masa'a da za a iya bayyana a duniya
eh to sana'o'in da suke fice a Tattarawa a kwanta ce ta wajen huci na Fulani saboda Fulani daga ko ina suna zuwa suna sauka a Tattarawa yanzu kuma abinda aka ban mana shine dai kiwon da noma
to madan kuma baya kadan maganar sarautar nan ta Tattarawa ta sarkin Fulani za a iya kiyasta kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki Tattarawa zuwa kanka
kaga Ardo Abu Abi Ardo Adamu Jara sarkin Fulani Isiyaku sarkin Fulani Umaru sarkin Fulani Ibrahim sarkin Fulani Abubakar sarkin Fulani Muhammadu Babba sarkin Fulani Adamu sarkin Fulani Abdullahi mai kana sai kin yi kaina to ina ga goma ne ko sha daya
sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanansa kamar me za ku iya bugar kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku
to na farko kaga kakan mu sarkin Fulani Adamu kusan dai anan kasar dakin tawa su ne sai na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya sannan yayi headmaster shi ya bude primary ta ringin ya koyar a Shahuci su malamin Kano duka daliban sa ne a Shahuci sannan kuma muka zo muka sake samu mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna engineer Magaji Abdullahi wanda yake dan wani gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garbin miji da kake ji din nan kufayen su na nan a cikin Tattarawa daga Tattarawa suka tashi suka tobici
to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya dorawa dangane ci gaban zamani na Tattarawa a halin yanzu
ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan Tattarawa zango ne na matafiya
wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su fuskar suna sauko tuka da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma shi ga wanda muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko dan zaka yi daga guda uku a kasar dagin Tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare to wannan zamu yi cewa shine abin da aka samu na ci ga wani zamani a gwamnatance kenan
haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi Mai Kano ya shaida min to ba sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Juma'a
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما ليه مالن غني عمر ينامي المساجد الجمعه الى نمره ناوكا magana wanda yake zai yanzu akan maganan zaman duka mutanen mu zai yanzu da sun tayar hankata ya tanta dannan kan tantan nan Allah su yi hakuri su ajo makamin su nan su je su nemi bukatun su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zama zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na kasa su ma dan uwan ne duka zumi ne fatan su suna aikata wannan kuma shi kagan Allah yake ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره to duk mutum da aikata na alheri yana gani kuma na sharri yana gani saboda wannan murai din su su mutane ba su kula ba ba su akada mutane suna cikin mutane ba su sa dan duke ba su tayar hankali duk mai kai haimi kai sai murai din su su aje makaran su yin su ne mi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rauke shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kauka
To Allah saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin ƙarin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai kuma idan ba haka ba ka kada ƙuri'a da kanka wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis. Inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin dan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da ƴan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi bakar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta yayin da ƴan sanda suke kokarin kama shi kan safanin cikin gida. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19 da ya fi maganin ƙasar da ke tashe na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. Sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illarsu za ta fi maganinsu muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Ogbonna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai.
Masu sauraro, anan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirinmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani jikin. Assalamu alaikum.